Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo BOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Madadol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a BOAHausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Talata 14 ga watan Mayu, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji bayani kan bude baki, wato iftar da aka yi da shugaba Trump na Amurka.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand.
Za kuma aji rahoto kan kutsen kafar WhatsApp da aka yi.
To dama inda aka fi ganin akwai sirri shine kaman WhatsApp. To WhatsApp din kuma shi ma gashi an samu wata ƙasa ta yi shige, ta yi kutse a ciki.
Sannan kar amince, bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan kamun ludayin gwamnatin Najeriya game da batun tsaro, musamman ma a yankin da mai magana ya fito. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2025-2655. Akwai mu kuma tafar da shirin wasanni a takaice. Sannan albarkacin watan Ramadan, akwai mu tafar da saƙon tasirin azumi a wurin mai bayani. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, tare da fatar an sha ruwa lafiya. A yau Talata ne gwamnatin Saudi Arabia ta ce an yi amfani da jirage masu tuka kansu da ake kira drone wajen kai waɗansu har-hare a kan wani bututun mai da ke yamma da birnin Riyadh. 'Yanta da ƙayar baya na ƙasar Yemen sun ɗau alhakin kai wannan hari, abinda ke ƙara janyo ta da zaune tsaye a gabashin ƙasar. 'Yan ta'adda sun ce sun harba jirage 7 a kan ƙadarorin Saudi Arabia da ke yamma da ke kusa da iyakar ƙasar Saudi Arabia da Yemen. Saudi Arabia dai na ci gaba da kai har-hariyin sama a kullum ga mayakan da ma magoya bayansu tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin ɓangarorin biyu a watan Maris na shekarar 2015. Sai dai ministan makamashi na Saudi Arabia Khalid Al-Falih ya ce wannan hari da aka kai ba zai kawo tsaiko ga ainihin tace mam ƙasan ba, ko kuma ya kawo tsaiko ga fitar da shi zuwa ƙasashen ƙetare. Ministocin ƙasashen ƙungiyar Turai na kira da tsagaita wuta a ƙasar Libya, kana da yima ɓangarorin biyu kashedi da su koma teburin sulhu don ɗinke ɓarkar da ke tsakaninsu. A wata ganawa da suka yi a birnin Brussels jiya Litinin, ministocin sun ƙara jan hankali a kan faɗan da ya ɓarke a kusa da birnin Tripoli, wanda aka fara a watan da ya gabata bayan da 'yan kishin ƙasa masu goyon bayan Khalif Haftar suka ƙaddamar da wani hari a babban birnin na Libya, wanda ministocin suka ce zai iya zama barazana ga zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da tsaro. Wannan kiran nasu ana a tsagaita wuta ya zo ne bayan rahotanni da ke nuna cewar 'yan ta'addar na ƙara samun makamai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka na iya cimma matsaya da ƙasar China a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakaninsu na harkar kasuwanci. Waɗannan ƙasashe biyu su ne wanda suka fi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya. Ya kuma zargi ƙasar ta China da cewar ita ce ba ta son ɓangarorin biyu su cimma matsaya. A wasu jerin saƙonninsa na shafin Twitter yau Talata, shugaban ya ƙara da cewar Amurka ba za ta sake lamunta wani abu da kowa in suka sashe za su yi mata ba, kuma za ta yi a karkashin gwamnatin sa ba zai ƙara yadda wata ƙasa ta ƙara ƙwarar ƙasar Amurka ba idan ana maganar kasuwanci. Kalaman nashi na baya-bayan nan na zuwa ne bayan da ya ƙara yawan haraji da ake sawa kayan ƙasar na China da ya kai dala biliyan 200 da ake shigowa da su daga ƙasar China zuwa ƙasar Amurka. Kana da ƙara haraji a kan kayan China na da suka kai kimanin dala biliyan 300. Ita ma China ta rama da ɗora haraji a kan kayan ƙasar Amurka da ake shiga da su ƙasar nata da suka kai kimanin dala biliyan 60. Wani kwamitin musamman mai binciken ƙuddu-ƙud na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yanke hurɗar da ke tsakaninsu da hukumomin sojan ƙasar Myanma a wani yunƙuri na ganin sun daina gallazawa tsirarin musulmai na ƙabilar Rohingya. A can baya tun a watan Oktoba na shekarar 2017 kwamitin ya zargi wannan ƴan sojojin ƙasar da irin cin zarafi da suke yi ma tsirarin musulmai na ƙabilar Rohingya, inda suka ringa nuna musu wulaƙanci da ƙiyayya da kuma kisan gilla. Fiye da mutane 700,000 ne ƴan ƙabilar Rohingya suka yi gudun hijira daga jihar Rakhine zuwa ƙasar Bangladesh don gujewa gallazawa da ake yi musu. A hirarraki daban-daban da aka yi da su ɗaruruwan ƴan ƙabilar Rohingya dai sun ce ana cin zarafinsu fiye da yadda ake tunani, hasali ma ana yi musu fyaɗe, kisan gilla da kuma ƙona ƙauyukansu.
Yusuf Aliyu haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, shugaban Amurka Donald Trump ya shirya buɗe baki wato iftar wa musulmi a fadarsa, inda ya jaddada muhimmancin zama tare da kuma yancin yin addini. Yana mai yin tir da yadda ake tsananta ma mabiya wasu addinai, musamman ma tsiraru. Ga abokin aiki na Abdulaziz Adelitoro da cikakken rahoton.
Shugaban ƙasar Amurka ya yi marhaban da jakadai da kuma shugabannin siyasa da ƙasashen musulmi daban-daban a fadar White House da ke nan birnin Washington DC a jiya Litinin, inda ya jagoranci wata liyafar buɗe baki ta watan Ramadan mai albarka da musulmin duniya ke yi a duk faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wannan lokacin ba da taimako ne da ƙarfafa haɗin gwiwa da iyalai da kuma haɗin kan al'umma.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand.
Mun yi fama da damuwa da bakin ciki akan kisan musulmai da aka yi a cikin masallatai da ke kasar New Zealand da mabiya addinin Krista da Yahudawa da kuma wasu da suka rasa rayukansu a kasar Sri Lanka da jihar California da kuma birnin Petersburg. Yayin da nake muku fatan alheri, akwai buƙatar a shayo kan wannan bala'i na ta'addanci da kuma untamar mabiya addinai. Fatan kowa ya bi addininsa ba tare da tsoro ko kuma fargaba ba, da kuma yin ibada da zukatansu ke buƙata. Trump ya yi kira da ai addu'o'i na samun zaman lafiya a nan gaba.
With that, I would like to wish every Muslim in America and around the globe Ramadan Kareem.
Abdulaziz Adili Toro, muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Iftar and safi, Ramadan Mubarak, holy records. Ramadan Mubarak, na kulle musulmi.
Ga gaida Abdulaziz da wannan rahoton daga Amurka, kuma bari mu kada Najeriya, inda bayan da kamfanin Facebook mai kafar sada zumunta ta WhatsApp ya yi gargaɗin cewa kowa ya sabunta mabuɗan sirrin bayanansa da ke kafarta a WhatsApp, aka shiga harma da bayanan da wasu akwai kurakurai ciki. Da haka wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya haɗa mana wannan rahoton.
Kamfanin Facebook mallakin mahajar WhatsApp ta umarci masu amfani da mahajar biliyan 1.5 da su gaggauta sake saita mahajar ta su ta WhatsApp bayan da kamfanin ya gano cewa an yi amfani da wasu na'urori domin yin kutse a lambobin masu amfani da mahajar biliyan 1.5. A wata sanarwa da kamfanin ta fitar ta ce wani kamfanin kasar Isra'ila ne ake zargi da aikata kutsen. To koya masu amfani da mahajar ta WhatsApp a Najeriya suka ji da wannan gargaɗi. Gade Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty wanda shi ma ya yi amfani da mahajar ta WhatsApp domin aiko mini da ra'ayinsa.
Duk labarin da mutum zai saka a kafofin sadarwa ya rika yin takatsantsan, ya rika sanin abin da zai rubuta da kuma maganar da zai yi. To dama inda aka fi ganin akwai sirri shine kaman WhatsApp. To WhatsApp din kuma shi ma gashi an samu wata ƙasa ta yi shigi, ta yi kutse a ciki, tana ganin sur kan mutane da kuma maganganun da aka yi. Saboda haka kiran da muke ma al'umma yawan sakin maganganun da bai kamata a ce ana sakansu a yanan gizo ba. Duk abin da ba shi a hannunka to kuma ya zama wani abu wanda yake ba naka ba.
Malam Ado Ɗansodo na kungiyar cigaban arewacin Najeriya da ke nan birnin Lagos ya ba da shawara kamar haka ga masu amfani da shafukan na zamani inda shi ma ya yi amfani da na'urar ta WhatsApp domin aiko mini da ra'ayinsa.
Daman Allah da ya rai shi ne kuma ya mutuwa. Bature kuma shi ya bindiga kuma ita bindiga na ita take kashe mutane. Wannan lokaci da aka samu technology a duniya. Abin ci gaba ne sannan kuma abin ci baya ne. Takaicin da yake cikinsa shi ne wato kutse da ake yi wanda ya kamata dukkan wani mai amfani da mu waɗannan abubuwa ko da WhatsApp ne ko Facebook ne ko dai wanne ne. To ba kowanne asiri nasa ya kamata ya ringa ajewa a ciki ba.
Har ila yau dai binciken da kamfanin Facebook mai mallakar mahajar ta WhatsApp ya gano shine cewar kamfanin na ƙasar Isra'ila ya yi amfani da wata dabara ta buga waya ta mahajar WhatsApp kuma ko mai waya ya daga wayarsa ko bai daga ba za su iya yin kutse cikin lambarsa ta WhatsApp domin kwashe bayanan sirri da ke cikin ajiyarsa ta WhatsApp da dai sauransu. Masu yan magana dai sun ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Hanya ta ilmantarwa ce na giza-giza kafa ta saduwa da nishadi yanar giza-giza zango na taimakewar bayi
aka dai kuma Allah kyauta. To a gaida baban gida, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan kamun ludayin gwamnatin Najeriya game da tsaro musamman ma a wuraren da kuke. Amma kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Ake kallai a Taraba.
Safari na yadda Taraba.
To muna jinka.
Yalla ina roƙon ƴan uwa a makwabtanmu na addini. Zaman lafiyar nan shine komai a rayuwa.
Haka.
Da haka ina kiran mutanen Okari local government da Ibbi local government. Dan Allah a samu zaman lafiya da juna shi ya fi kyawu. Mu duba yanayin da muke ciki na ibada. Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasa baki daya.
Amin. Allah ya ji addu'arka. Allah kuma ya bada zaman lafiya. To mun gode
sosai.
To mun gode da wannan shawara da kuma addu'a da kai. Bari mu je mu Kebbi. Wa ke kallaye a Kebbi?
Mana Ibrahim suna na da Asabe mai fata daga Yauri.
To muna jin kamala dan Asabe.
To a gaskiya fi sabilillahi a halin
muna jin ka. To da alamar layin ka ya katse. Bari mu je mu Adamawa ke kalla a Adamawa. To da alamar dai yau muna da matsalar layi. To kamar yadda in ga muku tun da farko yau muna so ne mu ji ra'ayinku game da kamun ludayin gwamnatin Najeriya a bangaren tsaro. To da alamar akwai wani malami daga Taraba. Wake kan layi daga Taraba?
Ya wa gana Dr. Bala ne, Dr. Bala Yaro ne daga jihar Taraba.
To Dr. Bala muna jin ka.
Game da maganar tsaro da yake tafiya a Najeriya. Hello?
Shine muna jin ka maudu'in kenan.
Yawa game da maganar tsaro da yake tafiya a Najeriya, ina buƙatar kwanaki akwai commission Secretary General na ƴan sanda akan maganar a dauki matakan tsaro wanda yake za a tafi. Ni kiran da nake na wa shawaran da zan bawa jami'an tsaro da Secretary General na ƴan sanda a haɗa kai da sarakunan gargajiya. A nemi asalin maharba a kira su ayi mutum ayi zama da su tantance kansu. Idan suka tantance kansu wallahi idan suka jagoranci shiga jajin nan su suna gaba. Ka tuna fa maharbi fa shi fa ya baya tsoron aljini babu lantana mutum kuma daji kuma aka ce maharbi ne to fa shi ne zai jagoranci dukkan wani jajin nan kuma za a shawo zaman lafiya na kasar nan.
To da fatan gwamnati koko a hukumomin da abin shafa za su ji wannan shawara takawa. Bari mu je mu Yobe. Wake kan laya Yobe?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sannunku da yake.
Barka da warhaka.
Yawwa, to mu dai kokarin mu gaskiya ba ma san bambancin addini dai mu ba fatan dai a zauna lafiya tsakanin Kristan da Musulmi.
Allah ya sa haka. Allah kuma ya anshi addu'arka. Akwai kana da wani ra'ayi game da kamun ludayin gwamnatin Najeriya game da batun tsaro?
Ina da wani ra'ayi.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayi na game da tsaron Najeriya, ina son Buhari ya ƙara daukan waɗansu kamar musamman 'yan bijilanci. A ƙara su sai a haɗa su da su jami'an tsaro ne sun da kowa ga abin da kai Maiduguri. To saboda haka ya kamata a samu akwai kwararru a cikin su, akwai kuma wanda suke suna da nasu irin isimi.
To da fatan gwamnati za ta ji wannan shawara. To bari mu matsa amma kusa da kai Kebi. Wake kan layi a Kebi? Malam na Kebi muna sauraron ka. Da alamar dai malam to bari mu koma kanan da ba wake kan laya a Kano.
To salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Kabiru mai birka da radio amma a garin ƴan da nake karamar hukumar kunci jihar Kano.
To Kabiru muna jinka.
Yawa to gaskiya saboda Allah tsaro bakin gwargwado ana yi amma muna kira ga gwamnatin tarayya da Baba Bashari wannan tenuwar da Allah zai sa an aka rantsar da shi ya ci gaba ya ƙara ƙaimi a bisa tsaron nan kamar yadda yake kuma ya kasance kamar sojoji da shauransu waɗanda ake ta abin nan da 'yan sanda su ji tsoron Allah su san cewar kowa zai mutu duk mutum zai ce Allah ya tambaye shi a yi aiki tsakani ga Allah kada a yi don cin wata manufa. Mutum duk wanda ya dan cin wata manufa to akwai ranar gobe kiyama radda Allah ta zai tambayi kowa da kowa. Saboda haka dan Allah dan Annabi ina kira sojin Najeriya su daure su ba Babu Har haɗin kai dan Allah dan Annabi. Su kuma masu wannan abu Allah ya shirye su in masu ruwa ne. In ba masu ruwa bane Allah shi ya san da su. Allah kai mana maganin wannan abu domin wannan abu ya ishi mutane. Kai kadai abin da
to mun gode mai birka daga kanan dabu bari mu je mu kurmi can Port Harcourt. Wake kan laya a Port Harcourt?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Salisu mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To malam Salisu muna jinka.
To alhamdulillah wannan al'amari dai ya kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un. sai dai mu ce mu talaka sai dai addu'a sai addu'a Allah ka mana karshen wannan irin al'amari da yake da mu jama'a ba talaka ba ba mai kudi ba gaba ɗaya abun ko ba har gaskiya ya kamata yayin gyare-gyare akan harkar tsaron nan ya kamata yayin gyare-gyare sun da wanda suke rike da abun ana ganin sun kasa ya kamata a cancanta su a babba wasu a gani kuma ko za a samu sauki a al'amarin da abun ya zai ba ina da lafiya ina da iraji
to mun gode Malam Salisu daga Port Harcourt bari mu koma arewa wake kan layi a makurdi
Muhammadu Bai nake kan layi
to Malam Muhammadu muna jinka
wallahi bayanin da kuke so mai ran shine akan tsaro namu wannan area din mu ma social global mu suke tendere a wannan hanya ba za a yi samun da mu hanya kuma ƴan sandan da suke wannan hanya ba sa taimakon kullu da suke kawai su tara motoci suna karɓar kuɗaɗe a hannayensu kar hanya su hana kowa tafiya sai ya ba su kuɗi dole kuma wannan abin kan kawo matsala sosai ko jiya ma yau sun da suka fasa ma wani tayar mota aka dinga rikici da rikici da awa hudu sun tara hanya saboda haka ina kira ga shugaban yan sanda da ya kirawo su Allah ya ja musu kunne su dinga barin mutane su tafi hanya su bi da fatan za ku tashi lafiya.
To Allah ya sa a ɗau mataki a kan waɗannan masu aikata haka. To bari mu je mu Adama wake kan layi Adama. To kada ga murya muna jinka. To da alamar layinka ya katse. To ga wani malami a Ibadan muna jinka.
Sunana Alhaji Rabi'u Abdullahi daga Ibadan jihar Oyo Najeriya.
To muna jinka.
To batun tsaro wannan sai mu ta ma Allah godiya da ake samun sauki amma ina kira ga malamai da kirista da duk wani dan Najeriya a ci gaba da roƙon Allah wannan masifa maganin ta addu'a da roƙon Allah domin duk abin da aka yi dinga addu'a ana roƙon Allah insha Allah Allah zai karba addu'a bayan shi to insha Allah ni shawara ta muke ba wa kenan kowa da kowa ya dinga addu'a wa'annan mutane in ma shiriwa ne Allah shirya su in ba mu shiriwa bane Allah ya gama da su gaba daya domin masifar ta yi yawa ku kwana lafiya.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka kai ne na ƙarshe mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da club din kwallon kafa na Paris Saint-Germain na kasar Faransa da ke zawarcin dan wasan club din Nice shi ma na kasar Faransa dan asulin kasar Algeria cewa da Youssef Attal da ya nuna bajimta a lungunsa na dama na bada kariya ga mai tsaron gida a wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama ta kasar ta Faransa na wannan shekarar ta 2018-2019. Ita ko jaridar nan ta New York Times ta edo wani labari a ranar Litinin da ya gabata da ke bayyana yiwuwar dakatar da club din Manchester City daga shiga wasannin kwallon kafa na club din da suka kasance zakaru a kasashen Turai. Mai zuwa a club din da na City Manchester shine ya kasance zakara a wannan shekarar 2018-2019 ta wasannin kwallon kafa na Tebril kwallon kafa na kasar Ingila a wannan shekara. Jaridar ta New York Times ta ce wannan na faruwa ne bisa dalilan ke da ka'idodin kashe kuɗaɗe masu yawa wajen sayan ƴan wasa da club din ake zargin su da yi. Sai dai jaridar na cewa abinda ba tantance ba zuwa yanzu shine hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA shin za ta daukar wannan matakin ne a gasar Champions League mai zuwa ko kuma sai ta shekara 2020-2021. Shi ko tsohon dan wasan club din kwallon kafa na Manchester United Patrice Evra dan kasar Faransa ya shawarci Paul Pogba dan wasan da ke buga club din na Manchester United yanzu haka da ke kasance a ɗaya daga cikin taurarinsa da ya kokari ya fice daga wannan club domin a ciwarsa saboda rashin mutuntawar da ƴan kallo ko kuma magoya bayan kungiyar ta Manchester United ke nuna masa. Wannan ko ya biyo bayan irin ihu da zagin da ƴan kallo magoya bayan club din Manchester United suka wa Paul Pogba a wasan da club din Manchester United ya yi a ranar Lahadi da ta gabata. Za mu kare shirin labarin wasanninmu na ranar yau. Da damben karfi na zamani da ake cewa catch locha inda a birnin London a ranar Asabar ta gabata Silver King dan kasar Mexico wanda ke da shekaru 51 da haihuwa daya daga cikin ƴan wasan da suka yi fice a wasan catch locha din ya rasa ransa a lokacin da yake karawa da Guerrera bayan yayi fama da bugun zuciya mai tsananin gaske a daidai lokacin da shi Guerrera din yayi masa wani bugun kafa a ciki ana gudanar da karawar ta mutanen guda biyu Haruna Maman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Aminu Dahiru. Tasirin azumi a guri na yana da yawa. Na farko da cewa dai azumi dama ibada ce take ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai yi da cewa akwai waɗanda kawari wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharaɗa wanda yake an sauƙaƙa musu. Amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wayannan kuma ina da lafiya, ina da hali da kuma irin lafiyar da zan iya yi, azumi yana da matuƙar tasiri da yawa. Na daidai a lokacin azumi ni kaina na fi lafiya ma, kusan kan ma ƙara lafiya nake da aka ce lokaci ne na azumi. Saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yadda ake ci ko da yaushe ba, irin ciyaciyan nan ba wayin shi ake ba, wanda yake ci ciyaciyan ma ya takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki, ba ka lokacin zaka je ka ci wannan ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka. To sannan kuma bayan haka ni idan na duba irin yanayin kuɗaɗen da nake kashewa ma kansu kamin lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi, kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kuɗi, na fi tara kuɗi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba, don kuɗaɗen da nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kuɗin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba. To kin ga wannan shi ma kashi wani tasiri ne a tare da ni, kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kana da rinka irin nishadi, ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu harkoki na daban haka ko suka shafi cecen wani abu ko kuma da irin yawan surutai a jahira haka da sauransu, yakan bani dama wanda yake kan zan yi kamin ni kana ya kasance saboda na san cewa ta ibadar nake da azumi baya bani damar da zan je yin wasu abubuwa wanda yake na daban.
Sunana Halima Abdurrauf. A wurina azumi na da tasiri da dama. Azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada. A lokacin azumi za ka ga abinci sun wadata, ibada na ƙaru, ina samu ina karanta Alkur'ani sosai, a da ba na yi sosai, amma yanzu da azumi ya fara sai ki ga duk sallar da nayi sai nayi karatu ko na minti 10 ne zuwa 20, kuma wannan yana taimakawa wajen tsaftace imanin mutum.
To da fatan an amfana, ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Takaicen a yau Talata ne gwamnatin Saudi Arabia ta ce an yi amfani da jirage masu tuka kansu da ake kira drones wajen kai haɗansu hare-hare a kan wani bututun mai da ke yamma da birnin Riyadh. 'Yan tada ƙayar baya na ƙasar Yemen sun dau alhakin kai wannan hari, abin da ke ƙara janyo tada zaune tsaye a gabashin ƙasashen Larabawa. Ministocin kasashen ƙungiyar Turai sun yi kira da cewar waɗansu a ya kamata a tsagaita wuta a Libya, kana da yima ɓangarorin biyu kashedi da su koma teburin sulhu don daidaita tsakaninsu. Wannan matsala da takici-taki cinyewa a wata ganawa da suka yi a birnin Brussels jiya Litinin, ministocin sun ƙara jan hankali a kan faɗa da ya ɓarke a ƙasar a birnin Tripoli. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka na iya cimma matsaya da ita da ƙasar China a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakaninsu waɗannan ƙasashe wanda suka fi ƙarfin tattalin arziki a ƙasashen duniya. A wasu jerin saƙonni na shugaban na Amurka na shafin Twitter yau Talata, shugaban ya ce ya daina shirye da ganin cewar an kawo ƙarshen wani matsaloli da ke tsakanin ƙasashen biyu a harkar kasuwanci.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi su Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Leras Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin da Karfan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai goben.